sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Binta Esther ce tare da Muhammad Baballe da sauran abokan aiki kuke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Talata 29 ga watan Disamba. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji rahoto daga Najeriya akan tasirin rikicin masu garkuwa da mutane wanda ya sanadiyar mutuwar shugaban kungiyar Nasiru Kacalla a hira wakilin muryar Amurka da Manjo Yahaya Shinko mai ritaya. Sannan har yanzu a Najeriya za ku ji yadda a karon farko hadakar mata masu mukamin gargajiya a Najeriya, wato Royalty Women for Peace and Development Initiative, ROPEDI, ta shirya taron karrama wata mace maharbiya da ke taimakon sojojin kasar a yaƙi da 'yan Boko Haram. Bayan haka za ku ji rahotanni na musamman da kuma labaran wasanni. Amma yanzu bari Muhammad ya fara mana da labaran duniya.
Assalamu alaikum. Yan jami'ar Democrat suna shirin tarsasa majalisar dattawan Amurka yau Talata don ta amince da biyan kudaden tallafi ga Amurkawa wanda shugaba Donald Trump ya bukata na dala 2000 na tallafin annobar COVID-19 wanda kuma tuni majalisar wakilai ta amince da shi, yayin da shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell bai nuna alamun zai gabatar da matakai na jefa kuri'a ba. Wasu jagoran jam'iyyar Democrat marasa rinjaye a majalisar sun ce suna da niyyar bin hanyoyi da dama wanda za su tilasta daukan mataki. Shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawa Chuck Schumer ya shirya bin wani tsari na dakatar da duk wani dan majalisa da ya nemi adawa da matakin. Schumer ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa akwai goyon baya ga wannan kuɗi na dala 2000 daga koina a fadin kasar. To amma McConnell yana kokarin ya tabbatar 'yan Republican na majalisar dattawa ba su amince da taimakon ma'aikata Amurkawa da iyalai masu neman taimako ba. 'Yan Republican da dama sun ki amincewa da ƙarin kuɗin. Dan majalisar wakilai Kevin Brady ya ce kudirin ba zai taimaki marasa aikin yi a ƙasar su koma aiki ba. Ana kyautata zaton cewa jihar California da ke yammacin Amurka za ta ƙara tsawaita dokar zama a gida a yau Talata ga mazauna wasu yankuna biyu manya a jihar da suke ta fama da ƙarin adadin waɗanda suke kamuwa da annobar COVID-19. Gwamna Gavin Newsom ya faɗa jiya Litinin cewa a bayyane ke cewa dokokin kulle da aka kakaba da farko na makonni uku da suka wuce a yankunan tsakiyar San Joaquin Valley da kudancin California za a tsawaita su, yayin da asibitoci suka cika ko kuma suka kusa cika. Yankin San Joaquin Valley wuri ne mai muhimmanci a ɓangaren noma a jihar California, yayin da kudancin California ya haɗa da manyan birane na Los Angeles da San Diego. Lamarin ya munana kwarai da gaske har ya kai ga asibitoci a yankunan suna kin karɓar marasa lafiya da suke buƙatar kulawar gaggawa da kuma kafa tantuna a matsayin ɗakunan kula da marasa lafiya da suka yi yawa na COVID-19. Jihar California ta zama ɗaya daga cikin jihohi da annobar coronavirus ke ƙara tsananta a Amurka. Alƙaliman da cibiyar jami'ar John Hopkins ta tattara sun nuna cewa jihar tana da adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar miliyan 292,694, ciki har da waɗanda suka mutu 24,119.
Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Gaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ce zai sake dawo da dokar hana siyar da barasa, kuma ya bayar da umarnin rufe gaba ɗaya wuraren siyarwa a wani matakin shawo kan sake bullar cutar coronavirus, ciki har da wani sabon nau'in kwayar cutar da ya bayyana a kwanan nan. A lokacin wani jawabi da aka yada ta gidan talabijin jiya Litinin da daddare, Ramaphosa ya kuma ce mazauna ƙasar za su cigaba da zama a ƙarƙashin dokar hana fita ta dare, wanda ke nufin dole mazauna su zauna a cikin gidajensu tun daga ƙarfe 9 na dare zuwa ƙarfe 6 na safe. Amma dokar ta ɓacin ba ta shafi ma'aikatan lafiya da jami'an tsaro ba. Bayan wani taron gaggawa da 'yan majalisar zartarwa da kuma wakilan hukumar yaƙi da cutar corona, Ramaphosa ya ce za a hana duk wani taron jama'a na cikin gida da waje na tsawon kwanaki 14 daga tsakiyar daren jiya Litinin, idan banda tarukan jana'iza da na siyar da abinci, gidajen tarihi, wuraren motsa jiki, gidajen caca. Ramaphosa ya kuma ce duk wanda aka kama baya saka abin rufe fuska a wurin taron jama'a zai fuskanci tara ko kuma yiwuwar ɗaure shi. Ya zuwa yanzu dai Afirka ta Kudu tana da adadin mutane miliyan 1,413 da suka kamu da coronavirus, kana waɗanda suka mutu 26,735 a cewar cibiyar tattara bayanai ta jami'ar John Hopkins. Kasuwar zuba jari ta Niki ta Japan tana kan gaba a kasuwannin hada-hadar kuɗaɗe a Asiya. A kwanaki biyu a jere ta samu gagarumar riba a yau Talata, bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu kan shirin tallafin ta da komadar tattalin arziki da aka jima a Najira. Niki ta Japan ta rufe hada-hadar kasuwancinta yau, inda ta yi sama da kashi 2.6 cikin 100, wanda shi ne mafi girma a cikin shekara 30. Bangaren hannayen jari na S&P ASX ta Australia ita ma ta cira da 0.5 cikin 100, yayin da Kospi ta Seoul ta rufe da 0.4. A hada-hadar kayayyakin sarrafawa kuwa, farashin zinari bai canja ba, inda aka siyar da shi kan dala 1,882 kowane oz. Ɗanyen man Amurka an sai da shi kan dala 48.5 kowace ganga, ma'ana ya yi sama da 9 cikin 100. Kana ɗanyen man Brent an sai da shi kan dala 51.27 kowace ganga, ya yi sama da 8 cikin 100.
Agaida Muhammad Babalu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda aka fara ji a farkon shirin, mun samu rahoto daga Najeriya akan tasirin rikicin masu garkuwa da mutane wanda ya sanadiyar mutuwar shugaban kungiyar Nasiru Kacalla. Daga Kaduna ga hirar wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikira da Manjoyi Hayashinko mai ritaya.
Wato, a yanda al'amarin ya faru dai, wannan yana nuna cewa daga bangaren ita hukuma kamar ba sa zafafa bincikensu na neman inda waɗannan mutane suke zaune, ko kuma sun sani ba su daida musu je su kai farmaki domin su farraka su su kama wanda za su kama ba. Sai ya kasance gashi daga cikinsu su jura yasu sun yi faɗan da har ta kai ga samun nasarar da za a ce zai taimaka wa jami'an tsaro da kuma masu samun sauki da jama'a za su yi akan irin al'amarin da waɗannan mutane suke ta addaba mutane da shi.
Baka ganin dama su za su fi sanin sirrin juna tunda duk sun san gurin zaman su da kila ma an wani su dabar suke da shi fiye da jami'an tsaro da suke daga waje?
Eh, zai iya yiwuwa a haka din, to amma shi jami'in tsaro ai bai da shamaki a kasar nan, inda aka ce kasa gabaki ɗaya tana ƙarƙashin alhakin kularsu, kuma dama a cikin tsarin mulkin kasa an ce da kula da kasa ta sama ta kasa ko ta ruwa alhakin su ne. To, indai har waɗannan ƴan bindiga za su samu wani wuri a cikin kasa su laɓe, ba hujja ba ce ga jami'an tsaron mu a ce sun kasa gano su, sai in yanzu sun yi faɗa ne har ta faru, har kuma iya sanin hakan ya faru daga ƙarshe a zuwa ana murna a kai.
Kuna da tunanin ko wannan alama ce ta rauni kenan?
Eh, to akwai ta gazawa gaskiya fi sabilillahi a kai, sai dai amma yanda al'amari ya kasance yanzu zai zama samun sa'ida da kuma wata sanadiyar da kila jami'an tsaron in sun yunkura sosai za su yi amfani da daman su cimma waɗansu bururruka na ƙara kwantar da abubuwan da ke faruwa. Alal misali, tunda yanzu babu jituwa tsakanin ɓangarorin da ke faɗa ya suya su na ƴan bindiga, to duk inda jami'an tsaro yanzu suka shiga za su iya samun ko dai goyon bayan wani da za su kama daga kowane bangare don tona asirin ɗaya bangare, wanda yake kuma wannan abin da ya kamata jami'an tsaron su yi kula su yi kenan tun da zafin abin.
Shi wannan Nasiru Kacalla ana maganar shahararre ne, kuma shi shugaba ne ma na ɗaya daga cikin gungun masu wannan harka ta sace mutane. Wannan yana da wani tasiri kila ko na raguwar sace mutane ko karewarta?
Zai iya raguwa din matuƙa, don yanzu abin da yake faruwa shi ne inda ɗaya bangaren suka ji cewa ga wannan bangaren suna ƙoƙarin su je su gudanar da wani aiki nasu don neman irin kuɗaɗen san da suke, to suna iya musu kafan angulu da niyan su hana su moru wannan abin da suke so su yi, ko kuma ya kasance ma suna farautan juna ne, ya kasance yanzu ba maganan ci gaba da garkuwa da mutane za su yi ba, maganan ya za a yi wannan bangare ya karfin wannan bangare ya kore shi daga wannan yanki ko ya hana shi shiga wani wuri ya yi abin da zai yi. Kaga wannan ya zamanto kaman wani al'amari ne wanda zamu ce addu'a ce da kuma al'amarin da Allah ya kawo ta yadda zai taimaka wa jama'a su samu sauki, su ma jami'an tsaron na Najeriya su yi amfani da wannan dama su zafafa kai farmaki da bincike don su gano waɗannan mutane. Ita hukuma ta tsaro ta ƙasa, musamman abin da ya shafi sojoji, su sani an sa musu ido ne, kuma kamar yadda na ce ba su da shabaki akan duk inda za su je su kai farmaki. Ba zama za su yi sai in an ce an kai hari wani wuri sannan su zo suna lalabe a ga ina ne za a bi a gano waɗanda suka yi wannan abu ba. A'a, alhakin su ne su riƙa kai farmaki, su hana waɗannan mutane tsugunno, su hana su zama, su hana su walwala ta yanda ba su san ta inda za su bullo musu ba a koyaushe. Maimakon a ce suna da wurin da suka kama suka yi kaki da suka zauna, kuma jami'an tsaron nan in sun kai farmaki za su iya kora su, sai kawai a tsaya a ce ana kyale su, sai in sun fito da kansu ne sun kawo wa jama'a haji sannan a ce za a kore su, wannan ba abin da ya kamata ba ne.
Madalla, a gaida Isa Lawal Ikara. To har yanzu a Najeriya, a wani sabon yunkuri na karrama masu taimakawa jami'an tsaro a yaki da yan ta'adda. A karon farko hadakar mata masu mukamin gargajiya a Najeriya, wato Royalty Women for Peace and Development Initiative, ROPEDI, ta shirya taron karrama wata mace maharbiya da ke taimakawa sojojin kasar a yaki da yan Boko Haram. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdul Aziz ya aika mana da karin bayani daga Yola.
Sautari a Najeriya ba ma kasafai ake bada kambu ko kuma lambar girmamawa ba ga talakamar mukami, to sai dai kuma a wannan karon lamarin ya sama sauyawa, inda a karon farko hadakar mata masu mukamin gargajiya a Najeriya, wato Royalty Women for Peace and Development Initiative of Fedi, ta shirya taron karrama zakakumar mace mai kamar maza, wato sarauniyar maharban Najeriya Aisha Bakar Gombe, bisa rayuwar da take takawa a yaki da masu tada kirba na Boko Haram da ma bata gari a arewa maso gabashin Najeriya. Aisha Gombe tare ma da sauran yan sake na maharba da kuma yan civilian JTF na ko taimakawa jami'an tsaro a wurare da dama. Yayin ko bikin bada kambun, shugaba hadakar kungiyar mata masu rigidin mukamin gargajiya Hajiya Mai Saratu Bello ta ce ayyar bango ne ya zama dole.
You are a good example of how a woman is supposed to be. You are so committed to what you are doing.
Mun hadu a yau domin mu karrama shi na irin taimakon da kike yi wurin yaki da yan ta'adda. Wannan abun a yaba ne. Muna fata dai gwamnati za ta duba irin wannan mutum da kike yi cikin gurguwa a cikin gudanar da
Mai Saratu Bello. And we feel we should celebrate you and uplift you so that the whole world, not only Adamawa and Nigeria, should know what you are doing.
To sai dai kuma a jawabin ta Aisha Bakar Gombe, ta gode da karamawan tare ko da sabalaya cewa za su ci gaba da taimakawa duk da cewa su ma suna fama da matsaloli.
A gaskiya muna da karancin kayan aiki sosai, bamu da bindigogi manya. Bindigogin da muke amfani da su kaga kalan su kanana ne, da su muke yin karfin hali kawai muke tunkaran su. Na biyun sa artashi da muke amfani da shi, kowa kadarorin sa yake sai ruwa ya siya saboda yana neman kasan su ta zauna lafiya. Bamu da ababen hawa, motoci haya muke karba, haya nan da muke karba ba lallai bane mu je mu samu, don zamu nema da kudin mu ga sunan ba za a bamu ba saboda ana jin tsoro kada mu jejeji ko Boko Haram su kwace ko su kona musu. Wayannan dalilan ne yasa suke tsoron kar su bamu mu jawo musu asara. To wadannan ne muke kuka kai kukan mu ga gwamnati ta duba wannan al'amari, don mu muna da niyyar mu taimaki kasan mu ne saboda kasan mu ta zauna lafiya.
To wai ko me yan uwanta maharba ke cewa ne dangane da wannan karama wanda aka yi?
The hunters we gang up and we say we will never see our people in problems. We have to restore peace in our own society. So among the ladies, in fact, Aisha Bakari is one of the best fighter for restoring peace in Adamawa state.
Gaskiya zuciyar maza ne dai ta, amma jiki ne dai na mata, amma zuciya kan ba na mata bane, na maza ne. Don saboda yanda take jajircewa ta tsaya ta yi fada, wallahi wannan mijin ma ba ya tsayawa ya fada haka. Ko da wannan ma kawai kai ka riga da ka san, kaga dai banza ba ka zo mun kasuwa. In ba abun da ta taka ba yanda za ta je ta tsaya tana fada kaman na miji.
Manazarta dai na mako ganin fa akwai bukatar gwamnatoci da suke tunawa da irin waɗannan jaruman. Muhammad Ismail da ke mabin didigin hakokin zaro a kasar ya ko bada shawarar cewa
to wannan karma da aka yi mata abu ne wanda zamu ce ya cancanta, saboda irin kokari da take yi na ganin cewa an yaki rashin tsaro musamman bangaren yan ta'addan nan masu tada kai baya, wato yan Boko Haram, wato wata mace ce kaman za a ce maza ko kuma dubban maza, dan abinda maza ba sa iyawa ita ce take yi. To wannan ba wata kungiya ba ma, gaba daya a matsayin mu na al'umma ya kamata ya kasance mun zo gaba daya mun karama wannan mata, saboda irin jajircewa ta yi da kuma kokarin take da kuma gudunmuwa take badawa musamman dangane da samar da tsaro. Mace ce wadda ta sadaukar da rayuwarta gaba daya akan rayuwar wasu. To kaga idan aka ce wannan ko namiji ne wannan yake jajircewa ya wannan abun, ya kamata a karrama shi balle mace.
Ko ma da menene in yi magana dukkan cewa ya baki wata tukuci. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdul Aziz. Masu sauraro, yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da rahoto na musamman akan yadda a Najeriya masu satar mutane domin garkuwa ke ci gaba da addabar jama'a a jihar Neja.
A yanzu haka dai yan bindiga masu satar mutane domin neman kudin fansa na ci gaba da addabar jama'a a jihar Niger da ke tsakiyar Najeriya. Wannan al'amari dai na ƙara jefa al'umma cikin wani yanayi na tashin hankali, inda a yanzu ma lamarin ya ƙara muni bayan da wasu 'yan bindigar suka bullo unguwar Mai Tumbi da ke cikin birnin Mina, fadar gwamnatin jihar Niger, inda suka buɗe wuta akan wasu 'yan sintiri a unguwar ta Mai Tumbi. Musa Muhammad mazauni unguwar ne ga abin da yake cewa.
Kai tsaye dai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saboda abin ya kai inda ya kai da muna ganin nisan shi har ya matso kusa, ana ganin makotaka ma za a iya cewa ake yi da su yanzu. Kawai mu ci gaba da addu'a sai abin da Allah ya yi gaskiya.
Shi yan gudun hijirar nan da suka tsiro daga nan bayan garin Mai na zuwa cikin gari nan, an sake mai da su da ƙarfi. Menene fasara ka ko kuma ya za ka bayyana wannan al'amari?
Eto, ni dai gaskiya fasara na kamar musamman yanzu a ce karamar hukuma ta Basu abu ne wanda yake ya kamata a ce har yanzu a inda nake dan ganin gibi tsakankanin masu mulki da waɗanda ake mulka, a rika jin shakkuwar mutane daga bakinsu, a rika sanin matsalolinsu. Kada wani ya zo ya ce ai abun ba wani mai zafi bane, amma yadda su kada mutanen ga saki dawo su yi musu illa. Su suka san an ce mai daki shi yasa inda ruwa yake mai zuba. A rika tambayan su menene matsalolinku a wajen, sannan meye kuka fuskanta. Ba wai a je a samu mutum ɗaya ba wanda yana jin nauyin ya faɗi ainihin abun da ya faru, ta yi suna da wani halaka na kirki tsakanin shi da shugabannin, sai a mayar da mutane kuma a ci gaba da kashe su. Kaga bai daidai ba hakan.
A can karamar hukumar Mashego ma kimanin garuruwa 11 ne da a yanzu mazauna garuruwan suka tsere a sakamakon wannan matsala ta 'yan bindiga, kamar yadda Muhammad Inda mazaunin ƙauyen Bitogi ya shaida mun ta wayar salula.
Na yi makatar su ƙauyuka ji na 11 duka ba su na yanzu an kore su ƙauyukansu.
To amma yanzu su mutanen suna ina kenan?
Mutane wasu suna Idi, wasu suna Makwa, wasu suna Makera, wasu suna Taurani, wasu suna Keshin Ajiya, wasu suna Bokani.
Yanzu su wake cikin garuruwan nasu inda suka bare, su barayin ke ciki?
Barayin su suke a cikin gandu daji suke, amma dukkan kaji na wajen suka suna zagaya. In suka gan kowa a cikin gari sai a dauke su a kwashe su a kai su cikin daji, a yanka masu kudi da za su biya. An ba su biya ba za su sake ba.
Yanzu haka sun kwashe mutane da yawa kenan?
To sun kwashe mutane da yawa, amma da suka kwashe mutane da yawa tun da ƙauyuka ne ba su da kudi, sun ce miliyan 30, daga baya suka dawo miliyan 6.
To yanzu ba jami'an tsaro ne a wurin?
Ko guda ba jami'an tsaro, ko guda wajen ba. An yi magana kwanakin baya helicopter na Kanji National Park na Air Force Base wanda suke New Musa, su suke zuwa wajen na su zagaya, kuma daga baya yanzu ma har yanzu sun je na zuwa, ba wanda jami'an tsaro da ke zuwa wajen nan. Kuma yanzu ma da nike magana da kai, in ka tashi daga Makwa za ka je New Musa, akwai kawo je na kai na James Zab wanda ke bakin titi, an kone shi jiya ba.
Yanzu me kuke so a yi? To
jami'an tsaro a ga mutanen nan su dawo. Sai yanzu wallahi ka tsaya da nan zuran tuwa musulmin ke gidan muka kenan. In ka je kayuka din nan ma yanzu ka duba wallahi ta za ka yi kuka da kanka.
Haka shi ma shugaban karamar hukumar Rafi Alhaji Ismaila Modibo ya tabbatar da cewa 'yan bindigar sun hallaka hakimin Madaka, wato ɗaya daga cikin hakimai biyu da 'yan bindigar suka yi garkuwa da su a makonnin da suka gabata.
Abin da zan ce a wannan magana sai dai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'u, inna lillahi wa inna ilaihi raji'u. Wannan labari haka muka same shi ga mutanen da 'yan ta'adda suka kama a wannan lokaci. Da gari ya waye a ranar da muka samu wannan labarin, sun saki mutum 72. A cikin mutum 72 da aka sako su, suka tabbatar mana da cewa barayin nan sun kashe wannan hakimi na Madaka. Daga cikin waɗannan mutane su aka sa mutum 4 suka ɗauke shi suka kai shi nisa suka yi mai makwanci. Wannan labari da muka samu mun taru an yi mishi sannan sallan jana'iza kamar yadda addini ya tanada. Na'am. Yin addu'o'i da sauransu. Babu abin da za mu ce a ƙasar nan sai dai mu koma ga Allah, a ci gaba da addu'o'i, Allah ya kawo mana ƙarshen wannan fitina da ya addabi wannan ƙasa.
Na'am. To yanzu wani hali ake ciki a ƙaramar hukumar ka ta Rafi akan wannan al'amari?
To halin da ƙaramar hukumar mu ke ciki yanzu shine kawai mun koma ga Allah ne gaba ɗayanmu, kamar yadda na faɗi a kwanakin baya. Masu musulmai ana karanta Qur'ani, ana addu'o'i, kristoci ma ana yi. Sannan duk wani mutumi da bamu yarda da shi ba, za mu gaggauta miƙa shi ga hannun hukuma. domin abin da muka fahimta jami'an tsaro suna iya bakin kokarinsu, amma abin yana da wani mugun yawa ne da ya wuce hankalin dan adam. Babu wani abu da za mu ce sai dai kawai mu ci gaba da addu'o'i. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan fitina.
Rundunar 'yan sandan jihar Neja dai ta ce tana iya ƙoƙarinta wajen fatattakar waɗannan miyagun iri. To amma ta buƙaci haɗin kan al'umma wajen basu bayanan sirri domin kai ga yin nasara a kansu. In ji kwamishinan 'yan sanda na jihar Neja Alhaji Adamu Usman.
Kiran da muke shine su haɗa kai da mu. Ya akwai abu labarin da za su ba wa mutanen da suke nan wanda zai taimaka musu, sai su gaya mana, sai su gaya tunda akwai shugabanni 'yan sanda na, kuma akwai koda shugaban na local government, in sun gaba za su iya zuwa direct ba su samu chairman na local government ko shugabanni addini, su gaggaya musu duk abin da ya kamata su.
Wani abu da ke ba mutane tsoro shine idan sun faɗi suna ɗare-ɗare ana abu wanda tabbaci za
a ba. Shi yasa muka ce su gaya wa shugabanni su na local government, in sun gaba za su iya ba ka samu chairman ko kuma ka samu liman ko kuma samu pastor, in ka gaya masa zai samu hanya hanyar da zai samu DPO, kuma suna da abun da duk ya kamata su samu ga DPO ga area commander wanda suke kula da wannan area. Ya shawara da ke da su yi hankali takatsantsa su daina yawo hakan na a zube, duk abun da su tabbata dai suna nan kullum a shirye ko ta kwana, domin ga ba gidaje suke ba sun zo party bane, ba sun zo jin dadi bane, saboda haka su kasance cewa suna kula da kansu kuma sun tabbata suna kullum a shirye, kada dauke su bazata.
Gwamnatin jihar Neja ma dai ta ce tana baiwa 'yan banga tallafi na musamman domin taimakawa jami'an tsaro a yaƙi da 'yan bindigar. In ji kwamishinan ma'aikatar kula da harkokin ƙananan hukumomi da masarautu Barista Abdulmalik Sarkin Daji.
Eto kamar yadda ka ganin ma'idan ka, wannan haɗaka ne na vigilantes da jami'an tsaro domin su fuskanci wayannan bandits din da suke addaban mu a wannan yanki na Mashegu zuwa Ushishi zuwa Lafun.
Wani kokari ko tallafi gwamnati za ta yi ma wayannan ma'aikata don ƙarin ƙwarin gwiwa?
Eto sai dai ta ƙara, kamar yadda mai girma gwamna ya ba da umarni kafin duk su bar gida su fito zuwa irin wannan aiki na farko, kamar su ta ɓangare 'yan banga ba suna yi ba ne don a ba su wani abu, suna yi ne domin kasan su ne. Amma duk da haka mai girma gwamna ya ce a duba a ga abin da za a yi wanda za a ba su nutsuwa da kwanciyar hankali, kuma duk abin da zai taso na hidiman su da lalura in Allah ya kawo ba yanda za mu yi ya nuna bukata a dauki nauyin hakana, haka muke yi kuma insha Allah ba za mu gaza ba akan haka.
A yanzu dai jama'a na ɗare-ɗaren yin tafiye-tafiyen ƙarshen shekara saboda wannan matsala ta 'yan bindiga. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla, an gaishe ka Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da Super League ta ƙwallon ƙafa ta jamhuriyar Nijar, inda ake mako na takwas, amma kusancewa a ranar 9 ga watan 12 shekara 2020 mai ƙarewa an yi kwantan wasan da hada US Gendarmerie National da IS Guard National du Niger, inda US Gendarmerie National din tallakade IS Guard National du Niger ci 2-1. To a makon na takwas, Sahel Sporting Club ta birnin Yamai ta sha kashi a hannun Racing Football Club ta Bukoki ta Yamai, wasan da aka yi a ranar 14 ga watan Disamba din nan da muke ciki. Duk da wannan ranakun, ES Gendarmerie National ta wa AS Sonidef ci 2-1, sai AS Nijelek ta babban birnin Yamai wadda ta karkare GS Adar ta tawa da ci 4-0. AS Fontar babban birnin Yamai ta markade Espoir ta Zandar da ci 3-0, yayin da AS Police ta Yamai ta wajen Gwarzo ta Maradi ci 3-1. AS Duan mai tawa Irana ta Arlit Jahar Agadas a da Imam. Idan kuka duba a mako na takwas ne, dukkan kungiyoyi da ke cikin Niger din a cikin jahohi sun sha kashi a hannun club na babban birnin Yamai. Idan muka duba wasannin na jamhuriyar Niger na Super League ta ƙwallon ƙafa ta ƙasar, ta dai farko ita ce US Gendarmerie National da maki 19, ta biyu AS Nijelek ta wutar lantarki tana da maki 16, sai ta uku Association Sportive ta
of Crown Guard National du Niger da ke matsayin ta uku da maki 15 sai custom duana suna matsayin na hudu da maki 14 yayin da ta biyar jangwar zo ta maradi tana da maki 12 AS police ta yan sanda matsayin na shida take da maki 11 AS fan ta sojo jin Niger tana matsayin ta bakwai da maki 10 sai Olympic Football Club ta wambirin Yamai tana matsayin ta 8 da maki 9 ta tara ita ce GS Adar da maki 9 ta 10 Espoir ta Zandar da Magaram tana da maki 8 ta 11 Racing Bukoki ta Yamai tana da maki 8 sai Irana ta Mahakar Uranium ta jahar Agadez Arlet tana ta 12 da maki 7 ta 13 ita ce Sony Deb ta Man Peter da maki 6 Kachal sai Sahel Sporting Club ta Bambirin Yamai tana Kutal ta 14 da maki 6 a wasannin kwallon hannu na NBA na basketball na kasar Amurka a cikin daren jiya an gwabza sosai inda Lakers suka yi wa Timberwolves ci 125-101 sai kuma Hawks suka wa Piston ci 128-120 Nets ta sha kashi 111-116 hannun Grizzlies yayin da Thunder ta sha kashi a hannun Jazz da ci 110-109 sai kuma Nuggets da Tawa Rockets ci 124-111 Lakers ta sha kashi a hannun Thrash Blade da ci 115-107 a wasannin NBA na kasar Amurka ta farko da ita ce Magic ta biyu ita ce Cavaliers ta uku ita ce Packers sannan ta hudu ita ce Hawks yanzu haka a wasannin kwallon hannu na handball na Champions League na nahiyar Turai kuwa a Final Four Paris Saint-Germain ta sha kashi a hannun Barcelona da ci 37-32 yayin da ɗan kasar Jamus na Kiel suka yi nasara 36-35 gaban club din Hungary na Verspreim yanzu haka dai ana can ana wasan ƙarshe na final tsakanin Barcelona ta kasar Spain da Kiel ta kasar Jamus a dazu-dazu aka gama wasan neman matsayi na uku tsakanin Verspreim ta kasar Hungary da PSG ta kasar Faransa Haruna Mamman bako na birnin kwanne sashin Fosa na muryar Amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Niger
da wannan kuma muka zo ga takaitattun labarai
An jami'ar Democrats na shirin tarsasa majalisar dattawan Amurka yau Talata don ta amince da biyan kudaden tallafi ga Amurkawa wanda shugaba Donald Trump ya bukata na dala 2000 na tallafin annoba COVID-19 wanda kuma tuni majalisar wakilai ta amince da shi yayin da shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell bai nuna alamun zai gabatar da matakai na jefa kuri'a ba wasu jagoran jam'iyyar Democrat marasa rinjaye a majalisar sun ce suna da niyyar bin hanyoyi da dama wanda za su tilasta daukan mataki ana kyautata zaton cewa jihar California da ke yammacin Amurka za ta ƙara tsawaita dokar zama a gida a yau Talata ga mazauna wasu yankuna biyu manya a jihar da suke ta fama da ƙarin adadin waɗanda suke kamuwa da annobar COVID-19 Gwamna Gavin Newsom ya faɗa jiya Litinin cewa a bayyane ke cewa dokokin kulle da aka kakaba da farko na makonni uku da suka wuce a yankunan tsakiyar San Joaquin Valley da kudancin California za a tsawaita su yayin da asibitoci suka cika ko kuma suka kusa cika Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ce zai sake dawo da dokar hana siyar da barasa kuma ya bayar da umarnin rufe gaba ɗaya wuraren siyarwa a wani matakin shawo kan sake bullar cutar coronavirus ciki har da wani sabon nau'in kwayar cutar da ya bayyana a kwanan nan a lokacin wani jawabi da aka yada ta gidan talabijin jiya Litinin da daddare Ramaphosa ya kuma ce mazauna ƙasar za su cigaba da zama a ƙarƙashin dokar hana fita ta dare wanda ke nufin dole mazauna su zauna a cikin gidajensu tun daga ƙarfe 9 na dare zuwa ƙarfe 6 na safe amma dokar ta bacin ba ta shafi ma'aikatan lafiya da jami'an tsaro ba
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin Muhammad Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni ce taku Minti Esther yake muku fatan alkhairi ku kwana lafiya ma assalamu